إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda da ikon sa ne da kaddarawarsa ya sake ba mu dama domin zamnawa a karkashin wannan bagire mai jarin albarka domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma. A yau muna ranar juma'a wanda daidai ga 26 ga watan 6 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 wanda daidai ga 11 ga watan Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1448 a galkashin wannan masallaci Masjidu Aisha a wannan unguwa ta Nuho Kare domin fara tafsiri a cikin suratul mutaffifina. Wannan kuma shine darasin mu na farko a cikin wannan sura mai albarka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا
sura kamar yadda yazo a cikin tattafai na hadisi da alqur'ani mai girma tana da sunaye guda uku. A wani sa'in malamai sun ce ana ce mata suratul mutaffifina, wannan shine abin da ta shahara da shi a cikin alqur'ani mai girma, shine abin da yazo daga cikin da yawa daga cikin tattafai na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba dan komai ba, saboda Allah madaukakin sarki ya bude kalimar ko ya bude sura da aya na farko da take cewa wailul lil mutaffifina, saboda haka sai aka sanya mata suratul mutaffifina. Haka kuma ya zo a cikin littafin sahihul bukhari na al-imam al-bukhari a cikin kitabut tafsir yana cewa wannan sura kuma ana ce mata suratu wailul lil mutaffifina, ana ambatan suran da aya na farko da yazo a farkon wannan sura. Haka yazo a cikin nazmir durar na al-imam al-biqai yana cewa wannan sura ana ce mata suratu tatfif. Kina wannan sura tana da sunaye guda uku, idan kaga dama ka ce suratul mutaffifina, in kaga dama ka ce suratu wailul lil mutaffifina, idan kaga dama ka ce suratul tatfif. Wannan shine abunda yazo a cikin litattafai na tafsiri, shine abunda yazo a cikin litattafai na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita wannan sura suratul mutaffifina a ina tasabka, sura ce makkiya koko sura ce madaniya? Malamai suna da maganganu guda uku. Magana ta farko suka ce wannan sura ce makkiya wadda ta sabka a garin Makka kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa ga Madina. Wannan ita ce maganar da aka samo daga Ibn Mas'ud, ita ce magana ta al-Imam al-Hasan, ita ce maganar Ikrima da Ata da Jabir dan gidan Zaid. Dukkan wannan malaman sun tafi akan cewa wannan sura ce wadda ta sabka a garin Makka. menene hujjar su akan haka? Hujjar su suka ce saboda suran tana magana akan abun da ya shahi tsoratar da mutane akan abun da ya shahi ranar tashin alkiyama. To su kuma surori makkiya galiban ma su suke irin wannan bayani a tsoratar da mutane da tashin alkiyama, a nuna mutane cewa akwai sakamako kuma akwai hisabi. Magana ta biyu, wasu malaman suka ce sura ce wadda take madaniya, sura ce wadda ta sabka garin Madina bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa gare ta. Wannan ita ce maganar da aka samu daga Ibnu Abbas, ita ce maganar Qatada da Muqatil bin Sulaiman da al-Imam as-Siddiyyu. Wannan malaman dukkaninsu sun tafi akan cewa sura ce wadda take madaniya. Ibnu Abbas yana cewa hiya awwalu suratin nazalat bil Madina, yana cewa suratul mutaffifina ita ce sura ta farko wadda ta sauka a garin Madina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa gare ta. Magana ta uku shine, wasu malaman suka ce farkon suran dukkanin shi makkiya ne, amma tun daga fadar Allah madaukakin sarki iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalina har zuwa karshen sura, wannan ya sauka ne a garin Makka. Kenan su wannan malaman suna ganin cewa sura ce wadda ta hada abu bi, rabinta ya sauka a garin Makka, rabinta ya sauka a garin Madina. Wannan ita ce magana ta al-Imam al-Kalbi. Al-Imam Ibn Ashur yana da wata magana mai kyau a karkashin wannan, yana cewa abinda yafi shine suran ta kasance makkiya ce, amma saboda yanayin idan kana karanta suran yanayin ma'ananta yana nuna cewa makkiya ce. Yace hadisin dan gidan Abbas Ibn Abbas kuma bai zamanto dole ya kasance yana yanke hujja bane akan cewa sura ce wadda take madaniya. Al-Imam Ibn Ashur yake cewa sura ce wadda ta sauka a garin Makka, amma dai manzo Allah bai karanta masahabban shi ba wannan sura sai da aka zo garin Madina. Amma magana wadda tafi ƙarfi, magana wadda tafi inganci shine wannan sura ce madaniya. Saboda me yasa? Saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya zo garin Madina, sai ya tarda su suwansu mutane ne wanda suna tauye ma'auni, sun fi kowa tauye ma'auni. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu magana akan wannan, sai Allah ya sabkar da wannan surai, sai mutanen Madina suka kasance suna auna ma'auni da kyau. Wannan sura babu sabani a wajen malamai cewa tana da ayoyi guda 36. Wannan shine ayoyin wannan suran, babu wani sabani a wajen malaman karatu, a wajen malaman qira'a. Sannan wannan sura kamar yadda al-Imam Suyuti ya kawo a cikin littafin shi al-Itqan, yace tana da alaka da ita da suratul infitar. Menene alakan su? Suratul infitar Allah madaukakin sarki ya rufe ta da cewa wal amru yawma idhil lillah, al'amarin na wannan rana yana ga hannun Allah. To a cikin suratul mutaffifina kuma sai Allah yake bayyana mana wani nau'i na narko ga mutumin da yake tauye ma'auni a cikin wannan sura. Haka wannan sura tana da dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya sabkar da ita, kamar yadda al-Imam Shahata ya kawo a cikin littafin sa na tafsiri, yana cewa mutanen Madina sun kasance suna tauye ma'auni. Akwai wani mutum da ake ce masa Abu Juhaina, ya kasance mutum ne dan garin Madina. To yana da ma'auni guda biyu, idan ka kawo masa ya saye sai ya dauko babban ma'auni ya auna, saboda yanzu shine za ya saye. Amma idan ka zo saye kai kuma sai ya dauko ma'auni wanda yake takurarre ne sai ya auna maka. To sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan surai, wailul lil mutaffifina, sai gashi mutanen Madina sun yi aiki da wannan sura suna cika ma'auni. Haka wannan sura tana da faifai guda hudu, tana so ta yi magana akan abu guda hudu. Abu na farko, tun daga aya ta 1 har zuwa aya ta 6, suran tana yin magana ne akan cewa duk mutumin da yake tauye ma'auni, to kamar ya sa kafar wando guda ne da shi da Ubangijinsa, kamar yayi hito na hito ne da shi da Allahnsa, kuma Allah ya tanada masa wani narko na azaba a gobara na tashin alkiyama. faifai na biyu shine tun daga aya ta 7 har zuwa aya ta 17 wannan suna magana ne akan mutumin da yake fajirci mutumin da ya fajirce ma ubangijinsa mutumin da Allah sa ya hana sa amma ya ki hanuwa to wannan ayoyin tun daga ta 7 har zuwa ta 17 su kuma suna magana ne akan mutumin da yake kangare ma Allah sannan faifai na 3 shine tun daga aya ta 18 har zuwa aya ta 28 wannan tana magana ne akan al-abra mutanen kirki wanda suka yi da'a suka yi biyayya suka miƙa wuya ga Allah su to wannan mutane Allah ya tanada musu nau'i'ika na jin dadi da wani ruwan teku da za su zankisha alhali su kuma suna akan gidaje suna shingide sai faifai na ƙarshe shine yake farawa daga aya ta 29 har zuwa aya ta ƙarshe shine aya ta 36 wannan kuma ana magana ne akan masu imani za su maida izgilin da mutane suke yi musu a gidan duniya kafirai suna ma masu imani izgili a gidan duniya to shi ma mai imani a gobe ranar tashin alkiyama zai rama wannan izgilin da ake yi masa kuna ganin a duniya mu ne ba komai ba kuna ganin mu ne bayu saboda muna bauta ma Allah to gashi yanzu ta tabbata cewa ku ne kaskantattu a gobe ranar tashin alkiyama sannan wannan sura tana da babban jigo guda biyu da take so ta yi magana a kan shi jigo na farko shine tsawatarwa da hani akan tauye mauni jigo na biyu shine kuma abinda Allah madaukakin sarki ya tanada ma mutanen banza da abinda Allah madaukakin sarki ya tanada ma mutane na kirki da kuma bayyana yanayin makomakowa idan makoma ce mai dadi Allah zai bayyana idan makoma ce wadda ba ta da dadi ma Allah madaukakin sarki zai bayyana sai Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce wailul lil mutaffifina Allah ya ce azaba ta tabbata ga masu tauye ma'auni alladhina idhaktalu 'alan nasi sune wa'anda lokacin da suka auna ga mutane yastawfuna sai su cika ma'auni wa idha kalu idan kuma sune za su auna ma mutane awwazanuhum koko sune za su auna ma mutane akan sikeli yukhsiruna sai su tawaye wannan ma'auna Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahum mabu'uthuna shin yanzu wa'annan ba su da tabbacin cewa lalle tabbas za a tada su li yawmin azim Allah ya ce da wata rana saboda wata rana wadda take mai girma yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su yi tsaitsaye saboda ubangijin su wanda shine ubangijin jahalikai wannan sura Allah madaukakin sarki ya bude ta da alƙawali na azaba da alƙawali na narko marar dadi ga mutumin da yake tauye ma'auni wanda shi yana da hali guda biyu idan zai saye ka kawo masa hatsin ka ya saye to sai ya doko katuwar tiya ya auna gare ka idan kuma gobe kai ka dawo saye tiyar da za a auna ma bata kai wannan tiyar ba to sai Allah madaukakin sarki ya ce shin wai din mai yin wannan abu yana tunanin kawai ya ci lalai ne yana tunanin ya ci banza ne ba za a tada shi ba a gobe ranar tashin alkiyama yayi tsaye a gaban ubangijinsa akan wata rana wadda take mai girma ce sai Allah madaukakin sarki ya ce wailul lil mutaffifina Allah ya ce azaba ta tabbata ga masu tauye ma'auni duk inda ka ji wailun a cikin alkur'ani mai girma to tana nuna cewa azaba ce Allah ya tanada ga mutumin da ya aikata wani aiki kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul baqara fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah Allah ya ce kwari da azaba ya tabbata ga wanda suke rubuta wani littafi sai su ce kuma wannan littafin daga Allah yake haka ya zo a cikin suratul masar tabbati yada abila habin wa tabbi to haka Allah madaukakin sarki yana bude farkon surori da cewa an tana da narko na azaba ga mutumin da yake yin wani aiki wanda Allah madaukakin sarki bai yarda da wannan aikin ba wannan shine abunda Abu Bakr ibn al-Khazin ya doka sai ya nazzama kasidan shi yake cewa bushra faqad anjaza al-iqbalu ma wa'ada to haka yare na larabci ana bude farkon magana da abun da yake albishir ne kuma ana bude magana da abun da yake narko ne na azaba to shi yasa Allah madaukakin sarki ya bude wannan suran da narko na azaba Allah ya ce wailun Allah ya ce kore na azaba ya tabbata lil mutaffifina ga masu tauye mauni al-allama ibn al-arab yana cewa mi ake ce ma at-tajfif yake cewa shine humul ladina yanqusuna al-mikyala wal mizan sune mutanen da suke tauye mauni idan tiya ce za ya sa ayi masa ya karama koko idan mauni ne za ya tauye shi idan sikeli ne zai kashe shi ya rage masa girma yace to wa'annan mutanen sune ake ce ma al-mutaffifina me yasa aka ce musu al-mutaffifina saboda a cikin abin da zai iba naka abu ne dan kadan in tiya ce abin da zai iba mai yuwa bai kai tahin hannu ba in kilo ne na nama mai yuwa abin da zai iba bai kai tsoka uku ba ko zuwa hudu to shine ake ce ma at-tajfif abu ne wanda idan da za a sace shi daga gare ka ba za ka shi a ranka cewa an sace shi ba to mutane suna ganin ba komai bane amma wannan abu ne wanda yake mai girma ne sannan wannan ayar wailul lil mutaffifina tana da dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya sabkar da ita dalili shine magana ta ibnu abbas yadda Allah ta kara tabbata a gare su yana cewa lamma qadima annabi sallallahu alaihi wa sallam almadinata yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo garin madina kanu min akhbathin nas kailan mutanen madina sun fi kowa tauye mauni fa anzalallahu subhanahu wailul lil mutaffifina sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan sura wailul lil mutaffifina fa ahsanul kayla ba'da dhalika sai mutanen madina suka zanki cike mauni tun daga ranar da Allah ya sabkar da wannan sura a tsakankanin su to tauye mauni da cika mauni abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya yi umarni da shi a cikin suratul rahman Allah yana cewa wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan Allah yana cewa ku tsaye da mauni da gaskiya wa la tukhsirul mizan kuma kada ku tauye idan abun awo ne idan sikeli ne irin wanda muke amfani da shi a yanzu to Allah ya hana ka noke sa ka kashe sa yaro ya kawo ma bolarsa za ya saye za ta yake kilo 5 ko kilo 3 sai ka tauye mauni sai ta koma kilo 1 da rabi koko mutum ne ya zo sayan nama za ka bashi kilo 3 ko kilo 4 sai ka tauye mauni sai ka rage yan kara a cikin wannan ka mika masa to shine abin da ake nufi anan to me yasa Allah ya ce wailul lil mutaffifina dama ita shari'ar musulunci ta zo ta kare abubuwa guda biyar ne yana daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci ta zo ta kare shine dukiya a kare dukiya ta mutane a hana wani ya ci dukiyar wani a hana banna da dukiya a hana sa dukiya a cikin abun da yake saban Allah ne to shi yasa Allah ya ce wailul lil mutaffifina da yadda kake jin kai economist ne da yadda kake jin kai ka san tattalin arziki to Allah madaukakin sarki ya fi ka sanin zahin dukiyar mutane mai yiwa kai ka ce economist ne kai amma in aka baka dukiyar mutane za ka ci to Allah madaukakin sarki ya hana wannan Allah ya ce wailul lil mutaffifina kore na azaba koko azaba ta tabbata ga masu tauye mauni sai Allah ya ce alladina idaktalu alan nas yastawfuna sune mutane wanda idan ka kawo kayan ka a kasuwa domin su saye yastawfuna in su za su saye sai su cika mauni wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna amma lokacin da za su auna ma mutane sai su tauye mauni idan sikeli ne su rage shi Allah ya ce yukhsiruna suna tawewa to ita wannan ayoyin guda uku zaka doka cewa ana nufin sai dan kacare ko ana nufin sai wani mutum da yake auna mauni a dukkanin wata mu'amala da kasan zalunci yana iya shiga ciki to Allah madaukakin sarki da irin wa'annan mutanen yake anan saboda galiban ma idan an ce mauni sai ka doka sai dan kacare a duk wani mutum da wata alaka za ta hada ka da shi ko wata yarjejeniya ka tauye to wannan ayoyin suna magana ne akan wannan ka kama tun daga ma'aikata na gwamnati wa'anda su suna da biro suna da direction a doke ka aiki a ce za ka fito aiki karfe 8 ka tashi karfe 10:30 amma ba za ka fito aiki ba sai karfe 9:30 idan ka zo kai zamna ka dora shayi kuma idan sha daya zai ka tahiyar ka to wannan su ma da su ake Allah ya ce azaba ta tabbata ga irin waɗannan mutanen masu yin wannan aikin haka kuma ayan tana magana hatta ga mutanen da ake ba kwangila a doko ka a baka kwangila a ce ana so daga nan zuwa nan kai fabe sai ka zo kai abun da ka ga dama gobe da an yi ruwa ya tashi daga aiki to wannan ayoyin suna ma masu irin waɗannan aikin alkawali na azaba koko a ce ana so ka shinhuda jangargari lateriti daga nan zuwa nan sai ka zo kai abun da ka ga dama da an fara hawan jangargarin nan kwana ɗaya kwana biyu sai ya lalace koko a baka kwangila ta kalas a ce ma ga yadda ake so a yi a doki kuɗi a baka kai kuma ka tauye ma'auni wurin da ya kamata a sa birgi mai kwari ka sa a sa marar rauni koko wurin da ya kamata a yi fenci mai kyau sai ka shafa ranke-ranke koko wurin da ya kamata a yi tabul din da za a shekara ana zamansa sai ka yi tabul din da ana tsakiyar lakwar zai lalace to Allah ya ce su ma waɗannan mutanen yana da alkawali na azaba a tattare da irin waɗannan mutanen hatta mutane waɗanda suke su ma'aikata ne masu koyar da karatun mushanni misali a ɗauke ka a ce ma ana so waɗannan yaran ka yi musu awa guda sai ka shiga muwan sink ko ka shiga police sink an ce ka shiga wutar sai ka shiga wutar sink an ce ka fito nazar sai ka fito nazar muwan dis to shi ma wannan minti goman da ka baro idan dai babu wani dalili to sai ka justifiyan shi a gobe ranar tashin alkiyama hatta malamai na makaranta yanzu ana cikin vacancy sai ka hiddo program ka ce za ni koya ma ɗayanku alkur'ani da azkar da hadisi da fiqhu da sira da kaza kaza sai ka ce to a bani shikka 20 ko shikka 30 tsawon wata uku sai uwayen yara su ɗauki waɗannan kuɗin su baka kayi alkawarin za ka koya musu qur'ani da hadisi da azkar sai ka koya musu qur'ani da hadisi baka koya musu azkar ba to kai ma ka shiga cikin wailul lil mutaffifina a gobe ranar tashin alkiyama mutum zai yi bayani akan wannan zalin din da ya ce haka yan ayat tana shahuwa hatta mutane waɗanda muke mu'amala da su misali dan garaji za ka kawo motan ka ya ce ma wannan motan ya ci bel idan ka juya baya ya yi kokari ya gyara ma wannan bel din ka sauna ka sabo ya sha kwana ya saida sa koko ya cire abunka wanda shi ne asali na kirkin na hitowar motan ka ya sanya maka na banza to shi ma wannan ya shiga a cikin wailul lil mutaffifina kware na azaba ya tabbata ga irin waɗannan mutanen masu wannan aikin koko ka bashi shikka uku ka ce a sa mini bidan shikala kaza sai ya je ya soma na shikka biyu ko ya soma na 300 ya sanya maka to wannan dukkaninsu suna cikin wannan narko na azaba da Allah madaukakin sarki ya tanada haka yana shiga a cikin wailul lil mutaffifina masu tauye ma'auni hatta mutanen mu yan canji yanzu idan kana so ka ga wulakanci ka dauki nerarka ka kai ta tasha ka ce kana so a baka sefa za a kare ta yadda aka ga dama amma kai idan ka koma ka ce ga sefa a baka nera kuma za su maka daidai abinda shi yake gyara su to wannan dukkanin shi yana shiga cikin wailul lil mutaffifina yana kana ga yadda yanayi na zalunci ya kuso a cikin mu hatta mai namu za ka kawo masa kudi ka ce a bani kilo guda sai ya sanya maka kasusuwa duka a ciki koko mutum ne yana gasa nama sai ka zo ka bashi shikka biyar ka ce a sanya mini kilo guda idan ka juya ba ka gani za ya tattaro tarkace da kitse da abin da baya so ya cika ma takarda da shi sai ka tafi ka buɗa kuma babu yadda za ka yi ba ka iya dawowa kana ganin ka wuce wannan kaskanci ne ka dawo ka yi magana akan wannan shi kuma yana ganin cewa ya ci banza to wailul lil mutaffifina Allah ya ce azaba ta tabbata ga mutane masu irin wannan koko mutum ne ya aje namansa nama ya kwana amma in ka so ka ce a baka nama kuma zai baka tsohon nama a matsayin sabon nama da kuɗi da kuɗi wanda suke na sabon nama ne misali in naman ka ya kwana ana sai da kilo shikka biyu to ka ce kwanan ne na rage dala 20 ko na rage dala 30 a kansa amma mutum ba zai zo ya ce a bashi abu sabo ba ka bashi tsoho kuma ka amshi kuɗin shi daidai haka kuma yana daga cikin at-tattaf hatta mutanenmu da suke sai da moto a yanzu za ka je ka sai moto shiga 700 gare shi za ka sai amma idan ka murda ka sha kwana ka dawo ka ce ka fasa dan Allah ka shiga matsala a baka kudin ka kai tsaye zai rage ma shika 50 koko kai tsaye zai rage ma shika 30 koko kai tsaye zai rage ma shika 40 to wannan yana shiga a cikin tauye ma'auni hatta mutanen mu masu sayar da salula mutum ne zaka zo ka sai salula wurin shi shika 100 amma bayan sati in ka dawo ka gama shi da Allah ka ce ka shiga matsala wannan salula a baka kudin ta za ya ce ma ka saida shi ka 60 ko ya ce ma ka saida shi ka 70 kuma idan ka dawo ha salular da ya sai gare ka shi ka 60 da zaka dawo da shi ka 60 din ka bashi ba zai baka kai da zaka dawo da shi ka 65 ka ce ya baka ba zai baka ba to wannan dukkanin shi yana shiga a cikin wailul lil mutaffifina azaba da naruku ya tabbata ga mutanen da suke tauye ma'auni yana shiga a cikin wannan hatta mutanen mulkitoci a kawo mutun yana cikin ushila a kawo mutun yana cikin mawuyacin hali amma ai banza da shi mutun nawa ne wanda Allah ya kashe sa amma likitoci ne sila kashe shi saboda ga abin da ya kamata a yi mishi amma ba su mishi ba mutun ne zai zo cikin dare da matar shi yana matsi ya ta kwankwana musu kofa suna kwana sai sun ga dama su tashi kamun a sa gan sai a bata minti 30 ana yanga ana abinda aka ga dama wai suna ganin su sun isa saboda sun sa rigar likitanci to Allah ya ce dukkan wa'annan mutanen kware na azaba ya tabbata ga dukkanin masu wa'annan abubuwan haka yana shiga hatta a cikin abinda yake tauye ma'auni ne mutumin da shi matarsa za ta mai biyayya komi da yake so na rayuwa za ta mishi ta mai wanki ta mai girki da abinda yake so amma shi kuma yana tawayewa a wajen bata haƙinta ba zai bata abinci mai kyau ba alhali Allah ya hore masa abinci mai kyau da zai bata to shi ma wannan ya shiga cikin at-tattaf ya shiga cikin abinda yake tawaye ma'auni ne hatta sutura Allah madaukakin sarki ya hore ma abinda zaka bata sutura mai kyau amma ka rage saboda ka tawaye ma'auni to wannan dukkanin shi yana ciki hatta mutanen mu masu sayar da essence zaka zo ka ce nawa litir ya ce ma litir 140 ka doki 140 ka bashi amma sai ka ga an dan raga wannan dan kwararo din na didi daga nan tsakanin litir da wannan idan ka tambaye shi to shi wannan kai ce haka na ake aunawa yana ganin cewa dubara ce yanzu wannan dan kadan kadan din da yake ragewa abudo zai iya samun rabin litir ko abudo zai iya samun litir guda shi yana ganin riba ce yacce alhali shi kuma ya ci makan shi wutar balbal alhali shi kuma ya ci makan shi abinda yake bala'i ya ci makan sa masifa ya ci makan sa kware na azaba a gobara na tashin alkiyama kamar yadda wa'annan ayoyin suka yi bayani wannan shine abinda al-allama abdullahi kannun a cikin littafin sa tafsiru suwaril mufassal min al-qur'anil karim yana cewa wa hadhal wa'id wa in kana nazala fi at-tadfif al-hissi lil-mikyal wal-mizan yake cewa wa'annan ayoyin koda sun sabka ne akan abin da yake tauye ma'auni ne na awu yace fa huwa yashmalu sa'ira al-anwa'il ukhra yake cewa to yana tattaro dukkanin wasu ayyuka da ka sani na rayuwa misali yanzu da muna idan ta kare ba kauye za ya kwaso abin sa ya kawo domin ya saida idan yazo sai a ce masa tiya an saida za a saida la 60 a in kuma ya dawo yana so za a saida mai ita 100 koko za a saida mai ita 150 ta yi triplan abin da ya saida to wannan dukkanin shi yana daga cikin abin da yake tauye ma'auni ne yake cewa ka tatfifil ajiri fil amali wa israfihi fi ma yatlubu min ushra yake cewa kaman mutumin da zaka doke shi aiki misali mutum ne zaka doke shi aiki ka ce mai ina so ka muna aiki daga karfe 9 zuwa karfe 10 zan baka shikka biyu misali ka doki magini ka ce mai ina so ka muna aiki daga karfe 10 zuwa karfe 11 zan baka shikka biyu idan yazo karfe 8 amma ba zai fara aikin ba sannan zai fara tunanin a sau mai dambu a cikin lokacin ka ne zai ci dambu sannan zai ce a dora shayi a cikin lokacin ka ne za a dora shayi sannan zai ce kaza zai duk a cikin lokacin ka ne hatta kayan aikin sa zai wanke su ne a cikin lokacin ka to wannan dukkanin shi yana shiga a cikin abin da yake tauye ma'auni ne yake cewa wa kabsil athmani inda shira yake cewa haka yana daga cikin tauye ma'auni ka kare darajar abun mutum idan yace zai saida shi kuma lokacin da yazo yace kuma yana so ka saida mai kuma sai ka kara masa kudi akan wannan abu mutum ne yana da tsohon motansa in yazo sai motan nan zai yi 300 kawai sai ka buga kai ga kasa kace ai 200 ba 20 zaka bashi kuma ba yadda iya saboda yana cikin matsala zai amsa amma kuma radda yake bukata yanzu yana bukata daga 220 din da ka bashi yana bukatan sai ya cika shi ka 120 saboda ya samu kalan motan da ya rabu da shi to kaga wannan yana daga cikin abun da yake tauye ma'auni ne kuma wannan shine abun da ya sa Allah madaukakin sarki ya halaka mutanen Annabi Shu'aib Allah yana cewa ala bu'dan li madyana kama ba'idat Thamud Allah yana cewa haka Allah madaukakin sarki ya halaka su kamar yadda Allah ya halaka mutanen Samudawa Allah madaukakin sarki yana cewa wa ya qaumi auful mikyal wal mizan Annabi Shu'aib yana ce ma mutanen shi ya ku mutane na ku cika ma'auni haka idan kilo ne shi ma ka cika shi da kyau Allah ya ce wala tabkhasun nasa ashiya'uhum kada ku zanki wulakanta kayan mutane wala ta'thaw fil ard mufsidina kuma da kada ku waye gari a cikin ƙasa kuna masu banna yanzu ka duba yadda ake mutane wulakanci akan gidajen su gidanka ka sai shi miliyan 10 amma saboda ana cikin wani yanayi in ka ce kana so da kyar za a baka miliyan 7 ka fadi kusan miliyan 3 wai gani ake kasuwa ce wannan ba kasuwanci bane wannan zalunci ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wailul lil mutaffifina azaba ta tabbata ga masu tauye ma'auni haka Abdullahi Kannun yake cewa kama yashmalu tatfifu bi naqsi mazayan nas yace yana daga cikin tauye ma'auni hatta aibanta mutane da zaka zanki misali mutum ne ya zo neman arme sai ya zo a tambaye ka a ce me ka sani a kansa sai ka ce kai wannan mutumin baya da sana'ar girki alhali kai kuma ka san yana da sana'a to kaga wannan shi ma ka tauye masa ma'auninsa haka yake cewa wa shi'aratul akharina yace yana daga cikin tauye ma'auni ka zanki bata abun mutane misali kana da ekol ni ma ina da ekol amma idan na sha kwana sai in tara ilabi in ce musu ka ekol din wani ba a karatu ba ya da mushanni amma mu ekol din mu ana karatu muna da mushanni ai bara mun hisu to percentage kin da muka samu bisu same shi ba to wannan shi ma yana daga cikin at-tatfifu tawi ma'uni koko mutun ne kana dinki ga shagon ka ga shagon shi sai ka koma ka ce ka tauye ma ka kana bata shi kana nuna cewa yana cin kayan mutane koko baya iya yin aiki da kyau to shi ma wannan dukkanin shi yana daga cikin tauye ma'auni yake cewa watazidul mutanaqqisu fi ma lahu min zalika yace yana daga cikin tauye ma'auni hatta mutumin da yake da naqasu misali mutum ne an tambaye ka yaya halayensa yake kai kuma ka san halin shi guda mara kyau shine gulma sai ka ce ai annamimi ne azzalimi ne magulmaci ne to idan ka kara wa'annan sifofin guda biyu akansa sifofin da baya da su to ka tauye masa ma'auni ka zalunce sa kuma Allah madaukakin sarki ya tana da narkon azaba akan wannan yake cewa fa qanunul islam fi hadha wa nahwihi la tazlimuna wa la tuzlamun yake cewa kundi na musulunci a cikin wa'annan abubuwa shine la tazlimuna wa la tuzlamuna kada kai zalunci kuma kai ma kada a zalunce ka yace fal ayatul karimatu yace ayoyi masu karamci wa'annan wa'anda muka karanta yace lam tufariq fi hadhihi al mu'amalatil maliyya bainan nas ba a bambance ba tsakanin wannan mu'amalar ta kudi ko waccan ba wai ana nufin dan kacare kadai ba ba wai ana nufin mai sai da isinsi kadai ba ba wai ana nufin dan canji kadai ba duk wata mu'amala ta kudi idan dai an dauki kudin nan an baka su jumla to kai kokari ka zo da wannan aikin jumla kamar yadda ka amshi wannan kudin yake cewa da anna qanunul islam yaqumu alal adli wa ita'i kulli bi haqqin haqqahu yake cewa saboda kundi na musulunci shi a wurinsa shine a ba kowa haƙinsa walau kana haqiran la qimata lahu bainan nas yace koda ko wannan mutumin kana ganin ba kowa bane baya da wata kima a wajen mutane yanzu kashe ka duba kaga likita yadda ake yawo da hankalin kauyawa mutum ne an aje shi aiki an ce duk wanda yazo da fali ka mushi aiki amma in yaga cewa rigarka ba ta da kyau yaga cewa kana da ruwan kauyawa kana da zubin kauyawa an ce ai magani kyauta kai sai yasa sai ka bada kudi an ce ai magani kyauta amma kai sai ya ga dama ya maka saboda yana ganin cewa kai baka san incin kanka ba ko ko mutun ne a aje shi a biro a ce za a baka salar jikka 100 wata duk mutumin da yazo da takarda kala kaza kamar da sunye amma idan ka zo da takarda kala kaza in baka mai turanci ba ba zai ma sunye ba abunda zai maka a yanzu sai ya ce aje sai gobe ka dawo to wallahi wannan awun da ya bata maka a gobe ranar tashin alkiyama sai yayi bayani akan su to shi yasa abun yana da hadari sosai shi yasa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da dama suna bayani akan wannan abun da muke wasa da shi Abu Huraira Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa wata ran ya zo garin Madina alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya tahi yakin Khaybar a lokacin manzo Allah ya bar wani sahabin sa da ake ce masa Siba'u bin Urfuta manzo Allah ya bar shi da cewa ya kula a garin Madina shi kuma Abu Huraira lokacin da ya zo garin Madina sai ya tardo wannan sahabin Siba'u yana sallar asuba tare da mutane a raka'an sa na farko sai ya karanta kaf ha ya ayyun sad a raka'a ta biyu sai ya karanta wailul lil mutaffifina Abu Huraira lokacin da ya ji Siba'u yana karanta wannan sura wailul lil mutaffifina sai ya ce wailul li fulan yace to in dai haka ne azaba ta tabbata ga wani izaktala iktala bil wafi shi idan zai auna to zai auna da babban masaki ne idan ka kawo masa hasinka to akwai ci yadda ma da yake aunawa idan ka kawo masa naira sa ana canji 2300 amma kai tunda ka kawo masa naira zai maka a 2000 ne ko ko tunda kai baka sani ba zai kare farashin darajar abunka saboda shi ya samu ya hausa manka kuma babu kasuwa mai hadari hatta a cikin fiqh kamar kasuwa ta almalu bil mal kasuwa ta kudi da kudi kasuwa ce wadda tana da mugun hadari amma mutanen mu sun doke abun abu ne na neman arziki sun doke abun cewa abu ne na dubara abu ne na wayo yake cewa to wailul li fulan yace to azaba ta tabbata ga wani izaktala iktala bil wafi idan zai amsa shi zai amshi haƙin sa a cike wa iza kala kala bin naqis idan lokacin da zai auna ma mutane kuma sai yayi abinda abu ne wanda yake lala kamar yadda muka ambata a baka kwangila a ce ma za ka yi kwalbati mai kyau a baka kudin da duk yadda kai wannan aikin sai ka ci riba amma sai ka zo ka yi kwalbati ya ci gidajen mutane ya ci diyan mutane ka zo ka yi kwalbati ya hallaka gari kuma ka ce wai kai dubara ce wai kwangila ce ai riba ce ka ci wallahi zaka tashi a gobe ranar tashin alkiyama da haƙin mutane alhakim da Allah ta kara tabbata a gare sa ya hakaito mana wata magana daga ibnu umar da Allah ta kara tabbata a gare sa ya karanta wannan sura wailul lil mutaffifina lokacin da ya karanta ta sai ya kwadi yana kuka har ya suma sai ya ce huwar rajul yace abinda ake nufi da azaba ta tabbata ga masu tauye ma'auni yace huwar rajul shine wani mutum yasta'jiru ar-rajula aw al-kayyal sai ka doki wani mutum wanda ka doke sa kwangila koko ka doko mai au wa huwa ya'lamu annahu yukhawwifu annahu yakhifu fi kaylihi fa wuziruhu alayhi kasancewa wannan mutumin yana tauye ma'auni amma saboda mutumin ka ne sai ka ce a bashi misali mutum ne an zo ana so ayi kwalta daga nan zuwa nan kai kuma ka san wane ba ya da kayan aiki kuma bai iya aiki mai kyau ba amma saboda yana dan farcinku ko saboda ka san shi ko saboda kanan mamakka ne sai ka murde wannan kwangila a bashi to ibnu umar yace duk abin da ya faru zanubin yana akan ka misali mutum ne yana cewa wane ina so in sai gida kai kuma ka san akwai wani dillali matuci ne azzalimi ne sai ka hada shi da shi sai ya je ya cuce shi to duk cutar da yamma wannan kai ne sila kai ma kana da kasanka na zinubi a ciki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya tara sahabbansa sai ya ce musu khamsun bi khamsin manzo Allah ya ce musu abubuwa guda biyar maimakon abubuwa guda biyar ne sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ya rasulullah ya manzo Allah mi ake nufi da cewa abubuwa guda biyar maimakon abubuwa guda biyar ne sai manzo Allah yake ce musu da su ما نقص قوم الأحد إلا سلط الله عليهم عدوهم manzo Allah yace na farko kowa ya kasa kunnan shi ya saurara manzo Allah yace na farko babu wasu mutane wanda za su zanki cika alƙawari su bar cika alƙawali sai Allah madaukakin sarki ya dora su akan ƴan adawarsu duk mutanen da ba su cika alƙawali an ce ka fita aiki wucin ka ki fita an ce ka koya ma yara kaza ka ki koya musu an ce duk wanda ya zo da takarda kala kaza ka mai sinye ka ki mai sinye an ce duk wanda ya cika sharadai na kwangila ka bashi ka ki ba wanda ya cancanta ka ba wanda ka ga dama Allah ce to dole kausai amma Allah ce sai Allah ya dora ƴan adawarka akan ka shi yasa sai kaga karamar kasa tana ma barazana saboda in an yi kwangilar shinkafa ta nan ake bi abu a wuce karasa ce wanda ka yarda da cewa ka yi ta arziki amma saboda ka taba Allah sai Allah ya sa wannan ta zanki maka barazana manzo Allah yake cewa wala fashatil fahishatu fi qaumin illa akhadhahum Allah bil maut manzo Allah yake cewa haka alfasha ba za ta bayyana a cikin mutane ba to sai Allah madaukakin sarki ya sharabci wa'annan mutanen da yawan mace mace wa ma taffafa qaumun al mizana illa akhadhahum Allah bis sinin manzo Allah yake cewa babu mutanen da za su zanki tauye ma'auni sai Allah ya jarabce su da yunwa wannan hadisin kai kace a yanzu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gayin sa kuma ka dogo wannan hadisin ka auna da rayuwar mu da muke yi ta yau da gobe dole ne mu yunwa dole ne kudi su yi karamci a tsakanin mu dole ne da mai shi da wanda baya da shi ya sha wahala da mai salar da wanda bai da salar da wanda yake da aiki da wanda bai da kasuwa kowa yana ji a cikin sa ba dan komai ba saboda dukkanin mu mun yi contribute dukkanin mu kowa ya kawo gudunmu wasu a wajen tawaye ma'auni in kai baka yi wannan kotan wannan yana yi ta wancan kotan manzo Allah yana cewa wa ma mana'a qaumun zakata illa mana'ahumullahu alqatra minas sama manzo Allah ya ce kuma babu wasu mutane wanda za su hana zakka sai Allah ya hana musu ruwa daga sama wa ma jara qaumun fi hukmin illa kana alba'su bainahum mai riwaya yake cewa azunnuhu qala wal qatl haka kuma manzo Allah yana cewa yaqe ba zai yawa a cikin mutane ba har sai Allah madaukakin sarki ya sa kunci na rayuwa a tsakankanin mutane to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wailul lil mutaffifina Allah yace azaba ta tabbata ga mutanen da suke tauye ma'auni sune alladina idaktalu alan nas yastawfun idan za su auna daga gare ka za su cika ma'auni wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna kuma idan ka dawo gobe kana so ka saye to zaka ce wayo kawai yau kanka zaka sai da tiya hatsinka dala 60 amma wallahi in ka dawo mai yuwa sai ka sai ta 150 zaka sai da waken ka dala 80 amma mai yuwa in ta ka dawo sai ka sai wannan waken 300 ko shikka 2 to kuma wannan a rayuwa ta duniya kenan to babu abun da ya kai kuma tauye ma'auni shine kamar mutun ya tauye ma'auni a cikin abun da yake ibada ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu mikyalu manzo Allah yace ita sallah ma'auni ce faman wafa wufiya lahu duk mutumin da ya cika sallar sa yayi ta daren dakam to za a cika masa ladar sa na sallah wa man tataffafa duk mutumin kuma da zai bubbuga sallah ya ga dama faqad alimtum ma qalahu Allah fil mutaffifina manzo Allah ce to ai kun san abinda Allah ya faɗa a cikin mutanen da suke tauye ma'auni shi yasa al-Imam Malik a kalkashin wannan hadisin yake cewa duk abu guda biyu to yana da cikewa kuma yana da ragewa idan mutun ya zo yayi sallah mai kyau wannan sallah ita ce za ta yi masa addu'a ta ce Allah ya sa a kyautata karbata kamar yadda ka kyautata ni haka idan mutun ya zo yayi sallah ya bubbuga yayi abinda ya ga dama ita ma wannan sallah za ta yi masa addu'a ta ce kamar yadda ka bubbuga ni kada Allah ya sa a karbi wannan sallai tana zuwa a sama sai a ga cewa wannan sallah tana da balshe sai a mai doma mutun kayarsa a ki masa a ki karfa masa wannan ladan nashi na sallah to ina ta idan Allah ya ce ya tana da narko na azaba ga mutumin da ya tauye ma'auni ina ta ga mutumin da ya tauye ma'auni a cikin haƙin Allah Allah ya ce ka bada zakka sai ka bada yadda ka ga dama Allah ya ce ka ba mutane kudi sai ka ba su hatsi ko ka ba su shinkawa ko ka sai atanha ko shadda ka raba musu to wannan tatafuf kenan kai ma Allah madaukakin sarki ya ta na dama narko na azaba to inata ga mutumin da za ya zanki tauye ma'auni a cikin abun da yake imani ne za a yi sallah tare da shi amma akwai layu a gindinsa za a yi sallah tare da shi amma dan abu kadan za ya ruga a buga masa ƙwarya amma dan abu kadan za ya ce ma ka zo in kai ka inda za a tsare ma shagon ka dukiya sai da tsaro dukiya sai da mai kulata to wannan yana daga cikin tauye ma'auni a cikin abun da yake imani ne anan ya kamata mu kwana idan Allah madaukakin sarki ya kai mu ta sati mai zuwa sai mu tashi ala yazunnu ulaika annahum mab'usuna har zuwa karshen inda Allah madaukakin sarki ya sa lokaci ya kai mu abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh